sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara na Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa a Jamhuriyar Niger ɗaliban makarantun sakandare sun fara gudanar da jarabawar ƙarshen shekara a yau Alhamis. To sai dai a bana jarabawar ta sha bamban da yadda aka saba shirya ta a baya. Za a ji ƙarin bayani. Mabiya ɗarikar Tijjaniya a duniya sun shiga juyayen rasuwar babban shehun ɗarikar Shehu Ahmad Tijjani Inyas. Manoma a Jamhuriyar Niger sun fara hasashen damina mai albarka a shekarar bana. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatar an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut. Ghana ta umarci rundunar soji da ta yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan birnin, lamarin da ya shafi dukkan gine-ginen da ke kusa, ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Dokar ta baiwa rundunar sojin cikakken iko bayan mummunar fashewar da ta auku a ranar Talata. Har yanzu ba a kai ga gano ainihin musabbabin fashewar ba, to amma jami'an kasar ta Lebanon suna ba da ƙarfi ne akan abin da suka ce ton-ton na sinadarin ammonium nitrate da aka adana a tashar jiragen ruwan tsawon shekaru 6. Fashe-fashen sun lalata daukacin gine-ginen da ke kusa, suka kuma kashe akalla mutane 135 tare da jikkata fiye da wasu 5,000, a cewar ministan lafiya Ahmad Hassan a yau Laraba. Gwamnan Beirut Marwan Abboud ya ce wannan mummunan ibtila'in ya kuma raba mutane kusan 300 da gidajensu. Ma'aikatan ceto na ci gaba da binciken waɗanda lamarin ya rutsa da su a yau Laraba, a yayin da Prime Minister Hassan Diab ya ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a fadin kasar. Jami'ai sun ce suna sa ran adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su ya ƙaru a daidai lokacin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da binciken baragwazan gine-ginen da suka ruguje, a yayin da sauran mutane ke ci gaba da neman 'yan uwa da abokai da ba gani ba. Gwamnatin shugaba Trump ta faɗa a yau Laraba cewa tana nan tana ƙoƙarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na Amurka. Kana ta bayyana manhajar aikewa da sakonnin bidiyo ta TikTok mallakar China da manhajar aikewa da rubutattun sakonni ta WeChat a zaman manyan barazana. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shirin da Amurka ke faɗaɗawa da ta kira tsaftace yanar gizo zai mai da hankali kan abubuwa 5 da suka hada da matakan hana manhajoji da dama na China da kuma kamfanonin sadarwa na China daga mallakar muhimman bayanai na 'yan kasar Amurka da 'yan kasuwarta. Sanarwar ta Pompeo ta zo ne bayan shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar haramta TikTok. Manhajar ta aikewa da sakonnin bidiyo mai dimbin jama'a tana fuskantar kakkausan suka daga 'yan majalisar dokoki da gwamnatin Amurka akan damuwar kalubalen tsaron ƙasa, a yayin da tankiya ke ƙara zafafa tsakanin Washington da Beijing. Yanzu haka TikTok na fuskantar wa'adin nan da ranar 15 ga watan Satumba da kodai ya sayar da ayyukansa na Amurka ga kamfanin Microsoft ko kuma a haramta shi nan take. Pompeo ya kuma ce Amurka na ƙoƙarin hana kamfanin sadarwa na Huawei na ƙasar China daga dasa na'urori ko kuma saka manhajarsa domin saukewa da ɗorawa a wayoyin salula na Amurka. 'Yan majalisar dokokin Amurka 3 sun buƙaci wasu manyan jami'o'in ƙasar 6 da su mika bayanan tallafin da suka karɓa daga wasu ƙasashen waje ciki har da China da Russia, inda suka ba da hujja da damuwar da ke akwai cewa tallafin na miliyoyin daloli kan iya ƙara haifar da barazana ga tsaron ƙasa. An aike da wasiƙu zuwa ga shugabannin jami'o'in Harvard da New York da Yale da Jami'ar Pennsylvania da ta Chicago da kuma Jami'ar Delaware tare da manufar taimakawa 'yan majalisar wajen ƙara gano tasirin saka jarin kudade da kasashen waje ke yi ga tsarin karatun manyan makarantun Amurka. Wasiƙun da aka aika da su a makon nan sun buƙaci shugabannin jami'o'in da su bada bayanin dukkan tallafin da suka karɓa daga kasashen China da Qatar da Saudi Arabia da Iran da Russia tun daga watan Janairun shekara ta 2015. Haka kuma wasiƙun sun nemi da a bayar da bayanan nan da ranar 10 ga watan nan na Agusta.
Kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da Jamhuriyar Niger, inda a yau Alhamis ne ɗaliban makarantun sakandare na ƙasar baki ɗaya suka fara gudanar da jarabawar ƙarshen shekara. Kimanin ɗalibai 152, a cikinsu akwai mata kimanin 70,000, su ne ke gudanar da jarabawar da ake kira BPC a duk faɗin ƙasar. A nan da magaran kimanin ɗalibai 19,000 ne ke gudanar da wannan jarabawar. Na kuma samu zantawa da mataimakin daraktan da ke kula da makarantun na sakandare a yankin na da magaran Abu Mudi domin jin matakan da suka ɗauka a shekarar bana, musamman ma a wannan lokaci da duniya ke fama da cutar coronavirus.
Tsare-tsare kamar akwai takardu na ƙa'idodi wanda ake bada da abin da ya kamata a yi da wanda bai kamata a yi. Yanzu ku ɗauka kamar wannan takarda ta da aka aiko daga ministeriyar sirkular musakan aiki da portable a cikin lakololi aiki na sirkular waya a cikin lakol-lakol. To wannan abu ne wanda ministeri ya yi jankunne ya ce to kal kowane yaro ya je cikin hilin jarba wannan ba ma cikin kalaskin ba lakolkin ma kalle shi da portable ki wani ayyabu sha gida da sallah har Allah mai doshi gida.
Game da kayan aiki, kuna da komi da komi a hannu na kayan aikin wannan jarabawa?
Ina muku tabbacin da kowane daraktar na jihohin wannan guda 10 da muke da kowanne da president kin santar kin da za a yi kamar mure tana da santar 4, kowanne president yana ya tafi da kayan shi na aiki. Akwai kantin da muke raba musu a ciki, akwai abin da ya kamata a yi aikin wannan na BPC ba tare da matsala ba ko wani ya tare da nashi.
Kasancewar wannan shekara ta bana shekara ce ta musamman, shekara ce wadda ta sha bamban da shekaru na baya, musamman ma ta la'akari da wannan cuta ta coronavirus. Kun ɗauki dukkan ka'idodi da matakai na game da wannan al'amari?
Wannan abu ne wanda damun ma da lokacin da gwamnati ya ce a koma lakwal mun ɗauki matakin nan na bisa kan mu raba ma kowane ɗalibi na cikin jihar da magaran su 100,000 ne ɗalibanmu na cikin jihar da magaran. Mun tura musu ita wannan babaskin. To wannan examen da ya zo kuma ha'ilau ba mu tsaya ba a kan wancan wanda suka wuce. Mun ba kowane president na santar a cikin keskin shi da zai ta yi ta aikin wannan ya tafi da shi wannan babaskin kwatankwacin ɗaliban da takunkumi wanda na za a ba kowane ɗalibi zai shiga cikin aji kowane mushi wanda zai tsare wannan yaren yana tare da wannan babaltikin. Kuma ba musa ba nan a duk santarkin da kuka sani akwai wannan abun wanke hannun wannan da sabuli an ba su kowane in Allah ya rahmace ganin wannan zai sa a ci ma buri ba su kan yaƙi da ta wannan cuta ta coronavirus.
Wannan lokaci da muke ciki damana ce kuma gashi a kwanan ana ta ruwa akai-akai ba ƙaƙƙautawa.
Ruwa bai hanawa a yi wannan shi jarba. Kowane na wanda za a rayu za su shiga ne ba tare da matsala.
Kowane ne kiran ka na ƙarshe?
Kowane yara su sa a kansu ka ita wannan jarabawa ruwa bai hana a yi wannan jarabawa. Saboda muna yi ganin ruwa ana iya fara shi da dare a kwana ana yin shi gari har ya waye. Kalli mutum ya ce a ni yaro na bayar ta ba saboda ruwa. Ruwa ai ina ganin ai ba duka ba Nijar kin ci ake gaba da shi kuma na examen kin dukkan Nijar ne gaba ɗaya a lokaci ɗaya ne ake yin shi.
Mabiya ɗarikar Tijjaniya a duniya sun shiga juyayin rasuwar babban ɗan shehin ɗarikar Shehu Ahmadu Tijjani Inyas. Marigayin dai shi ya karɓi jagorancin tafiyar Ibrahim Inyas ta faidar Tijjaniya ta duniya da zama khalifa a headquarter Inyas wato birnin Kaulaha da ke Senegal. 'Yan jam'iyyatu Ansarul Din a Tijjaniya a Najeriya sun nuna juyayin rashin da ɗaura haramar tafiya Senegal don jana'izar marigayin. Kakakin kungiyar Murtada Nuru Gusau ya ce sun samu izini da jirgin da za su tafi wannan ta'aziyya su sauka a Dakar daga nan su wuce Madinatu Kaulaha. Sakataren kungiyar a Najeriya wace Shehu Ibrahim Inyas ya kafa da kansa Alkasim Yahaya Yawuri ya isar da ta'aziyya da nuna matukar juyayin rashin a hirarsu da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasir Adamu El-Hikaya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون منا جاجن تام الدنيا مسلم شيء قبادة بس أقوال نمبر شيء دمكي نا مولانا الخليفة الشيخ أحمد تجاني ابن الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه وانم ببارشين حليفة واندا رايون شكبات ايا يا قدانا دشيني ولي خدمة الدين المسلنتي سورا كمكي جاجان شاما جونا دكاني شاقباني المسلنتي بسا قوانم ببارشي دمكي دفاتن dukkanin ayyukan alkhairi da halifa ya gabatar Allah ya mishi mafi kyawun sakamako kuma Allah ya kyautata bayan shi kuma Allah ya ba mu albarkan shi babu tsimi ba dabara sai abinda Allah yayi saboda haka muke ƙara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Toma da la yanzu kuma za mu sake komawa Jamhuriyar ta Niger inda ake ci gaba da samun saukar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassa daban-daban na kasar inda a wasu yankuna aka fara samun ambaliya to ko yaya al'amarin yake a birnin Kwanni ga wakilin muryar Amurka a birnin na Kwanni Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
shin ya sha'anin ruwan sama a wannan shekara ta bana yake a gundumar birnin Kwanni idan aka kwatanta da shekara ta gabata ita ce tambayar da nayi wa shugaban ma'aikatar duba yanayi ko meteo a faransance ta birnin Kwanni Alhaji Muhammadu
a bana ruwa dai mun samu a tun daga watan tun fara watan zuwa 31 watan juye mun samu millimeter 366.8 muka samu a bana ga a bara allum lokaci kwatamci na bara 31 ga wata na juye kin mun samu millimeter 172.8 kenan yanka kwatamta da na bara da na bana a lokacin 31 ga watan na bana mun samu ruwa kenan ruwan bana sun huce na bara da wajen millimeter 194 kenan kun ga bana albarkacin ruwa sun sauka sai su bisa ga bara ga wannan watan uku kuwa da sa a lokacin watan ruwa ne tun kaga kamar lokacin da aka bincike na kasashen Afirka gabaɗaya Najeriya kai shi dama sun kwatanta sun ce Allah ya yarda bana shikar bana tana hin tabara kuma ruwa za a same su isasshe wanda in ba Allah kiyaye ba za su banna kwarai a cikin kasashen namu
duk da cewa ruwan saman na ci gaba da yin banna a waɗansu yankunan kasar kamar a birnin Bayero inda ruwan suka zagaye garin yayin da hanyar da ta hita daga birnin Dosu so zuwa babban birnin ya mai taccere saboda yawan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da suka sabka a wannan yankin to manoma dai na cewa akwai alamun haske ga wannan shekarar ta bana ta la'akari da ruwan sama da ke ci gaba da sabka a wannan kasar kamar yanda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma gandari na birnin Kwanni Alhaji Musa Gidangodi ya yi mini ƙarin bayani
kalle ita dai da mana shekara ta bana sai mu ci alhamdulillahi wa alhamdulillahi in aka noman nan da ba gurin ruwa ba shina nan kan ya bada aski gurin ruwa ko shina nan kwance da ruwan shi amma dai in Allah so ana ganin alama haske gare ta in Allah ya yarda dabara da bana ba ɗaya na ban ruwan ma bambancin ko ce shekara ta ta bambanci bara ba samu wadataccen ruwa irin na bana ba na bana ko gashi nan ana ganin ma mai jaga tantana tun kan tsaluwa tunda in ba nan da an ka budo mu cira sai ruwa ba ma da sai ka ji an ce mu ja ta katsarna tunda ta fara zubowa Allah ubangiji shi sa abin ga shi kai lami lafiya wanda an ka gani dai a kai Allah shi sabka samu da ruwa masu albarka gwargwadon kasan mu gurgurdon ginoninmu da gonakinmu Allah ya sa dai abin ga shi kai lami lafiya
su kansu manoman godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala suke ci gaba da yi game da alamun hasken da munar wannan shekarar ta bana
ni ne Alhaji Yakubu na Kadebade ta annin nan hana da mana shekara bana sai mu ce alhamdulillah da ruwa na muka kuka to ruwan sun samu tunda kana ganin nan da cikin kominta din akwai inda akai millimeter 120 akwai 130 duka akwai ko da yake can ma dai akade ba dai mu mun samu millimeter 74 ma kai ne kace mu amma kan da muna alhamdulillah
alai sabi sal da muna shekara bana alhamdulillah da an yan shekaru ba a samu irin haka ba kalin ta bana wallahi alhamdulillah hankali ya kwanta dan dai ruwa kam ga mai dan hali fa wanda ya nome ya gyara sa taki to shekarar bana sai an dara dan hoci yayi karamci shekarar bana takin nan tunda indo ana ruwa fa harkar noma sai da taki to lalle dai kan akwai matsaloli na manoma ga taki shekarar bana tunda yanzu kaman munan tudun ga da ka gani da an ka tsaya mai ruwa kana gani ai da kaga wani ja ka san abin da an musabbabi ko to harkar ta zaka da dan nauyi kana bada abinci da yara ga aikin ga to na taki ba sai a hankali ba
yanzu haka dai ma'aikatar duba yanayi da hasashe ta jamhuriyar Niger ta tabbatar da cewa akwai ruwan sama sosai da saura idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda a cikin wannan kasar ta jamhuriyar Niger inda manoma da makiyaya ke shirin morewa wannan lokacin da ruwan sama ake ci gaba da shatata su a fadin kasar kamar da bakin ƙwarya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma ga Suleiman mun bar mu a dauke da shirin na kasa
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Suleiman Muni Barma. A shirin na yau za mu shi ci gaban hirar da ta hada Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alfa Radio Kumasi da wata matashiya yar kasar Ghana Samira Umar wacce bayan rashin lafiya ta samu tawaya a kafa sai dai kuma halin da ta tsinci kanta ciki bai katse mata hanzari ba wajen gudanar da harkokin yau da kullun karancin tallafin attajire ko kuma rashin sa kwata-kwata wani abu ne da bakuwar shirin ke ganin yana mai da hannun agogo baya akan maganar yaki da sana'ar bara a kasar Ghana
mutanen mu na zango masu kudi alazai malum masu wane ne suna gari suna jin mu suna ganin mu sai da mu je mu zauna kuma na sadaka 116 shike musu dadi wallahi baki bi na bashin rasuwa wani abin ga cikin lasiya November kenan kai mu stadium wani babban fasa ne ba muka kariya sai kin ga kayan da ya raba komi ya raba kuma wanda ya raba dukkan wani abu ne da dai mu na mu yana kasa idan muna alheri sai mu taimaka mu gari cikin Kumasi mu cikin Accra mu cikin wane ne mu masu kudi ba su gani mu masu muna taimako azikin Allah ya ba su zaki su taimake mu in ba su taimake mu yau muna yawo muna bara kuna kallo kuna ci muna ji kuna jin kunya mu alhamdulillah mun san ba ku ba mu kuka fi mu kai bara akalla kuka ba mu tsakanin ku da Allah amma da kuka bara a gama mu koda ma kadan ba wani kudi da yawa ba ku tambaye mu wanda sanaha da kuka son ku yi ku taimake mu koda kadan kadan mu ma wani rana ba mu ci muna kasa tafiya ne ba mu yi ba kan ba mu da ankali ba duka muna da vision daga gashi na koyi aikin annu abidin masu lafiya kawo su ne man gwada musu aikin annu ba da cikin development of Ghana masu kudi musu kato su saya mu da su nan nono wani rana ka gore mu cikin tiri mu rika manyan manyan position abin da dace ne yari yan zango ne ko su muna son su taimake mu sosai su tanye mu da abin da Allah ya ba su kasu bar mu baya da mu ma muna bayan su muna musu addu'a kullun yawmi su taimake mu su ga su ka fara wannan da ku ga su kuma gani mu muna yawo muna barace ko wani abu su tanye mu sosai Allah ya ba zango albaraka ga MP ga MC manyan manyan position da kuke rashin nan kuka barace mu ku kuna kuna tanye masu lafiya kuma su bin bayan ku bane a mu ba mu politics mu kowa namu ne ko su kuma da mu kuma na ku ku fito ku tanye mu da abinda Allah ya ba ku ku tanye mu don mu ma wani rana ba mu fita samani mu ma mu samu sai mu sai a cikin Ghana
to sai dai Hajiya Maryam mahaifiyan Samira Umar ta yaba da aiki da taimakawa da Samira ke yi mata bayan ta zama mai nakasa kuma bai sa ta gaza wurin yin aikin gida na matantaka ba.
Assalamu alaikum. Ina gaisuwa ni ne Maryam Abubakar. Ni ne mahaifiyar Samiratu. Yanda kiwo yayi ya tashi yayi tafiya yana tafiya ma ne shi jikin shi yayi zafi na kashi wasu ta aka buga mai allura shi saura kasa. Don da ba ta zama ma tana ku kwance kasa, to shi ne yawo da shi da ikon Allah, shi Allah ya muna wadata, yayi ya zauna tana rarrafe, da ku na kaita sawan akai mai operation, to wai kugunta da bai da karshi, so shi bata iya tayi tafiya haka ba, to cikin rarrafen tana ina goya ta man kaita makaranta har wadaniya ta zo ta kare, da ta kare wadaniya na kaita ta kare su wurin kuma na kaita bohuwe siriya hai wurin ta kare SS, da ta kare SS shi ta ce min tana son ta yi computer, gaskiya shi ne ma ciwo ya buga ne na kwanta kasa, shi na kasa kaita shi wani yadda yi ta kaita wannan aiki ta yi ta koyi aikin tana yi, amma ba mu samu wuri inda za ta zauna ta yi aikin ba ne, yanzu ga dai muke ciki ina kadan-kadan yadda za ta yi samu wuri ta zauna ta yi aiki, don ta yi aiki yana saura daki ne ba misewa, don dai ni dai ina zan fita shi duki kadan in fita wajen ta yi kara na kana kin order da su abubuwa shi fita da shi wajen je su sayar matanka, Samira tana tausayin bata su ma ta ga kwalla ido na, tana share min awaye kuma tana son tana biyayya na, ina yi don yanzu ga ina yi wani ranar tashi ma ban yi komai, ita za ta yi share ta yi wanke-wanke ta yi kirki wanki ma tana yi komai duka tana yi min,
me zaki gaya ma iyaye da su ma suka haifi yara irin haka ko bayan haifuwar su kaman dai yanda ya kasance da Samira, amma zaka ga ba su kulawa da yaran, wasu ma sai su jefe su a wani wurin, wani kira zaki da wannan iyaye,
wannan ina ga ma iyaye su yi hankali da warannan yara ba banzaye bane, za a yar su waje a jaye roke suna kan titi suna rakon kudi, ko a bar su dauda suna waje su kiyaye da wannan, su ma mun muka yi muka tanye su, Allah ya bamu yawancin rai ku bi su muje ni sai mun mun zo muce albarkacin su,
to masu sauraro nan muke dakatar da shirin na kasa a yau, sai a makon gobe za ku ji wani sabon shirin idan Allah ya so, yanzu a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi da bakwar mu Samira Umar, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya.
Madalla a gaida su ne. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma a cikin manyan kanunta na zakulu wannan shine kuwa matsafiyin ditta bayan da ƙwarin gwiwar da aka yi wa wata tsohuwa mai shekaru 90 dokar kawo ka wadda ya kai ta har lahira a kafa ba, yanzu an kama ta. Jaridar ta ce isha wannan wacce ta tabbatar da lallai an duki wannan tsohuwa mai shekaru 90 da haihuwa ikuwa dinti a kafar kusur Salaga a cikin jihar Savannah, yanzu ɗan sanda sun kame ta tana garkakle gidan maza. An gano sunar wannan matan ne Sherina Muhammad da ake cewa Alhajiya, shekaru 40. An kame ta ne a inda ta boye a yaji a ranar Litini da dare 3 ga watan Agusta shekara ta 2020, yanzu haka tana hannun ɗan sanda, kuma ita ce ta bayar da umarni bayan ta bayyana cewar Madam Equadente mai shekaru 90 mai ya ce ta bayar da umarnin cewar a bata kashi wanda ya yi sanadin mutuwarta. Hakan din ya faru ne ranar Alhamis 23 ga watan Yuli shekara ta 2020 a kafar kusa da East Gonja Municipality. In mun duba jaridar Ghanaian Times ko wannan labarin tarwaito, hukumar zaben kasar ta haura abin da ta ayyana samu na rajistar mutum miliyan 15 na masu kada zaɓe a nan ƙasar. Jaridar ta ce hukumar zaɓen ƙasar Ghana a jiya ta nuna cewar ta haura ainihin abin da ta kudu ta samu na rajistar mutum miliyan 15 a abin rajistar masu zaɓe don zaɓen shekara ta 2020. Da take magana a karo na 7 na taron bari jama'an ƙasa su san abin da ke wakana, inda hukumar ke saduwa da 'yan jarida a nan Accra jiya, muƙaddashin jagorar hukumar Dr. Bosman Eric Asar ya bayyana cewa ya zuwa ran 30 ga watan Yuli an rajista jimlar mutum miliyan 15,017,436 a kundin rajistar masu zaben. Sai kuma jaridar The Chronicle wadda ta rawaito cewa shugaba Akufo-Addo ya yi rajista domin katin na masu zaɓe. Jaridar ta ce shugaban jamhuriyar ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ranar Litinin 3 ga watan Agustan shekara ta 2020 ya yi rajistan don ya samu katin masu zaɓe a Rock of Ages Registration Center da ke a Cibi cikin jihar Gabashi, yana tare da matarsa uwar gida Rebecca Akufo-Addo. Da wannan sharhi na jaridar The Chronicle muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Laifukan da ake aikatawa ta yanar gizo suna daga cikin barazanar tsaro mafi sauran haɓaka a duniya. Ɓarkewar annobar COVID-19 ta ƙara dagula lamarin, a cewar hukumar tsaron Amurka ta FBI. Tun lokacin bayyanar annobar coronavirus, laifukan da ake aikatawa ta yanar gizo suka ƙaru da kusan kashi 400. Yin kutse a yanar gizo na ƙara kasancewa ruwan dare, yana ƙara hatsari da munana. Kana suna bin bangarori masu zaman kansu da kuma gwamnatoci. Ana mayar da hankali akan 'yan kasuwa da kamfanoni don satar bayanan sirri masu muhimmanci. Ana bin jami'o'i da ɗakunan gwaje-gwaje domin bayanan bincike-bincike, yayin da mazambata suke kuma cutar da 'yan ƙasa na gari. A ƙarshen watan Yuli, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa za ta ba da ladan dala miliyan 1 ga duk wanda ya ba da bayanan da suka kai ga kama 'yan ƙasar Ukraine, wato Artem Vyacheslavovich Radchenko da Alexander Vitalevich Laramenko. Dukkansu ana zargin su da hannu a laifukan hada-hadar yanar gizo na ƙasa da ƙasa. Bisa binciken da aka gudanar akan ayyukansu, ana tuhumar Radchenko da Laramenko da yin kutsari a matattarar bayanan hukumar hada-hadar kuɗaɗe da hannayen jari ta Amurka. An kuma caje su da laifin damfara da sata ta aika kuɗaɗe da zambar na'urar kwamfuta. Cajin da aka yi musu na aikata laifuka 16 da ya hada da satar dubbannan muhimman bayanan sirri, waɗanda kuma suka sayar da su ba bisa ka'ida ba don samun kuɗi. Har ila yau hukumar hada-hadar kuɗaɗe da hannayen jari ta shigar da ƙara, inda ta tuhumi Laramenko da sauran mutanen da ke da alaka da su. An yi wannan tayin ladan ne a ƙarƙashin ma'aikatar gwamnatin tarayya da ke kula da laifin ƙasa da ƙasa, wanda tare da haɗin gwiwar shirin bayar da kyauta ya kai ga hukunta masu laifi kusan 75 tun lokacin da aka fara shirin a shekarar 1986. Duk wanda yake da bayani game da waɗannan masu aikata laifi na yanar gizo zai iya aikawa zuwa ga ofishin jami'an leƙen asirin Amurka ta adireshinsu na email, wato rewards@uss@dhs.gov. Duk wanda ke da neman ƙarin bayani game da Radchenko da Laramenko, ko kuma ƙarin bayani akan shirin ba da ladan kwarmata masu aikata laifukan yanar gizo, zai iya zuwa adireshinsu na yanar gizo, wato www.state.gov/artembiacheslavovich-radchenko. Masu aikata laifi a yanar gizo ba sa kiyayewa ko mutunta doka a kowace ƙasa. A yayin da munanan ayyukansu suka ƙaru a duniya, muna maraba da aiki tare da goyon bayan dukkanin gwamnatoci domin hukunta waɗannan masu laifi, tare da kare 'yan ƙasa da
basu ji ba basu gani ba a duk fadin duniya baki daya, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a cikin wata sanarwa. Amurka ta himmatu ga wannan yunkuri a wani sashe na hanyar shirin ba da ladan kwarmatu na ma'aikatar harkokin wajen Amurka domin taimakawa abokan aikin mu na tabbatar da doka da oda tare da tabbatar da adalci. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abara nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.